cikin daren litinin wayewar garin jiya talata ne dai al'umar garin Buda dake karamar hukumar Kajuru suka ji harbaharban yan bindiga cikin dare inda yan bindigan suka dinga kutsawa gidaje suna dibar mutane da suka sace mutane sama da 60 daya daga cikin al'umar garin da ya nemi musake sunan shi ya ce shi ma an sace mai mahaifiya da wasu yan uwa sannan kuma ya ce shi kanshi ma da kirye tsira
to sun shiga cikin garin nan fa sai kana jin karin bindigogi ne ko ta ko'ina da saran dakunan jama'a to ni kan kira ne ce maka maganar nan mama na an dauke ta to iko Allah ne ya shiga bayin wanka da iyalai na muka kulla bayi da iyalai na gaba ɗaya mata na da yaro na da matan shi da surka na gaba ɗaya muka shige bayi don mun kai mutum 12 a cikin bayin nan muka kulla kanmu to taimakon Allah dai zuwan sojoji sai saboda bacin zuwan sojojin nan ba tsakanin da Allah ba sai iyakan bannin za a cikin garin nan ba
ka ce sun dauki mahaifiyarka
eh da karkuwa na matan dana da kanwana sun dauke ta da mijinta gajeren wando da sun gileki aka suka tsamani da dauji nan gajeren wando da sun gileki wallahi
sun kai mutun nan suka diba
sun kai mutun 70 da farko to a nan zuwan sojojin nan suka samu suka kukkuce suka tsaya suka dubu irin mura su karfi na irin su iyayen namu kenan mura su karfi sai suka sako su suka ce su sun da su tufa ya kama su su sawo gida
yanzu kuma akwai mutun nan uku a hannun su
yanzu mu 62 ne a hannun su
nayi ta kokarin kiran mai magana da yawun rindinar yan sandan jihar Kaduna ASP Mansur Hassan amma dai bai dauki waya ba kuma sakon da na tura mai ban samu amsa ba har lokacin nake hada wannan rahoto yayin da mukaddashin commissioner tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan din ya tura sako yace ba zai samu magana yanzu ba tukuna sai dai kuma mai fashin baki akan al'amuran tsaro manji Hashim Komertaya yace hawhawar halaran da ake samu a waɗannan kanan komi na jihar Kaduna na da sanadi
shi dai wannan al'amarin tsaro da ake gani kamar yana ƙara ta'azzara ba abin mamaki bane duba da cewa duk duniya kowa ya sani a duk yanayin da aka ce jama'a sun samu kansu a wani mayacin hali to wanda ma ba su da mugun hali za su jibanci masu mugun halin domin su samu mafita gwamnati ce ya kamata ta dau mataki wanda za a ce tun daga sanda aka ce an cire tallafin mannan zuwa yanzu a ce jama'a sun samu saukin rayuwa amma abin sai ƙara ta'azzara yake bayan wannan kuma su kansu jami'an tsaron suna bakin kokarin su to amma su ma su kansu ba a yi musu wani ƙarin abin da za su ji daɗin rayuwarsu ba kuma wannan daga jin yanda ma zaka ji an ce har an sako tsofaffi to wanda kila sababbin hannu ne domin su wa'ancan na asalin ai babu ruwansu da tsoho yau ya kamata a ce matsalar tsaron nan in ita kadai aka sa a gaba a bar wata magana ta ko gyaran titi ko samar da wa'ansu abubuwa da ake ji na more rayuwa a tabbatar da tsaron nan amma in dai ba za a yi shi ba to gaskiya fi sabilillahi za a ci gaba da samun irin wannan abu musamman a yanayin tsadar rayuwa da ake ciki
yanzu wa safiyar Laraba nan dai yan bindigan da suka sace waɗannan mutane ciki har da mai danyen jegon da suka raba ta da jaririnta sun ce suna buƙatar kuɗin fansa kafin su sako waɗannan mutane in ji ɗaya daga cikin mazauna garin da aka sace musu yan uwa
an dai kira dai nan ba irin kasar su zan tafi da wayoyin mutane aka kira nan ba sai barayi suka daga suka ce a suna kira miliyan 10
kafin sako
su da miliyan 10 zuwa sako mutane miliyan 10 kuma abin karin bakin ciki ne wallahi akwai wata mata ta TV da haifan yaron ta uwan su batta ma ta dauki yaron sun hana
shi yaron yanzu yana gida
yaron wanda aka haife sa TV yana gida su uwan kuma tana can hannun sa a can daji
karamar hukumar Kajurin da waɗannan yan bindiga suka sace waɗannan mutane dai makwabciya ce ga karamar hukumar cikin dinan da aka sace dalibai a makaranta a makon jiya abin da ya sa wasu ke ganin akwai alaka tsakanin waɗannan hare-haren sace mutane guda biyu Isa Lol Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.